sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui. Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Juma'a 8 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku je da masu fashin baki ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da salon mulkin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin da ya cika kwanaki 100 akan karagar mulki.
Wato an ga fa'idodi ta wajen bayyana me ake samu a gwamnati kuma nawa ake baddawa. Sannan kuma an ga fa'idodi ta wajen canja sojojin da ake fata su yaki yan bindiga su yaki kuma Boko Haram. An ga wannan canji.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa ana ƙara fuskantar ayyukan barayin daji da masu satar mutane a wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar Bauchi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A wani gagarumin aikin soji tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na sake gyara zaman wasu dakarunta da kayayyakin aikinta a Niger, za kuma ta rage adadi kaɗan daga cikin ma'aikatanta da ayyukansu ba su zama na dole ba a yanayin kyakkyawar kulawa kamar yadda jami'an Amurkan suka shaida a kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Alhamis. Jami'in wanda ya magana ya kuma nemi a saka sunansa ya ƙi ya bayyana ko ma'aikata nawa ne za su fice daga ƙasar da ko nawa ne za a canza wuri a cikin Niger ɗin daga sansanin sojin sama na 101 da ke yamai babban birnin ƙasar zuwa sansanin sojin sama na 201 da ke birnin Agadez. Kafin dai wannan aikin akwai dakaru 1,100 a ƙasar da ke yankin Afirka ta yamma. Ɗaya daga cikin jami'an ya bayyana cewa sabon tsarin gudanarwar fayyataccen tsarin aikin soji ne domin kare kadarorin Amurka a yayin da ake ci gaba da magance barazanar hare-haren ayyuka masu tsatsauran ra'ayi a yankin. Dakarun Siriya da Kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo ƙarshen wani aikin da suka shafa mako guda suna yi domin kawo ƙarshen wani boron wata ƙungiyar cikin gida mai alaƙa da Kurdawan. Duk da dai masana sun ce har yanzu ƙungiyar mai samun goyon bayan Amurka na fuskantar manyan ƙalubale a yankin mai rinjayen Larabawa. Dakarun SDF na Siriya sun faɗa ranar Laraba cewa sun kammala ayyukan sojinsu a yankin gabashin Deir ez-Zor yayin da suke ci gaba da wani aikin ba sassautawa a wani gari da ke yankin mai fama da rashin zaman lafiya. Ofishin sa ido kan ayyukan take hakkin bil'adama a Siriya da ke da mazauni a Birtaniya wanda ke gudanar da bincike ta ƙasa ya faɗa a jiya Alhamis cewa faɗan da ake tsakanin dakarun SDF da tsofaffin mambobin wata haɗakar mayaƙa ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla 90. A makon jiya ne dai faɗa ya kwabre tsakanin dakarun SDF da cibiyar soji ta Deir ez-Zor da Larabawa ke jagoranta bayan da Deir ez-Zor ɗin ta tsige kwamandanta Ahmad Al-Kawbayr wanda ake kira da Abu Kaula daga ofishinsa. Ƙungiyar dakarun ta SDF ta zargi Abu Kaula da wasu jagororin cikin gida da dama da aka ta laifuffuka daban-daban da suka haɗa da cin hanci da alaƙa da gwamnatin Siriya da mayaƙan da Iran ke goya ma baya. Zuwa yanzu ƙasar Canada ba ta nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan ƙasarta da har yanzu suke tsare tare da tsafin mayakan ISIS a gidajen yarin Kurdawa da ke Siriya. Har yanzu ƙungiyar dakarun ta SDF da Kurdawa ke jagoranta na riƙe da mambobin ƙungiyar masu tsauraran ra'ayin Islama a gidajen kurkukun da take wato da suke cikin hamada da suka haɗa da 'yan ƙasashen waje da aka ƙiyasta yawan su ya kai 2,000. An kuma ƙiyasta cewa akwai matan aure da yara da sauran na tare da mayakan ISIS ɗin su 50,000 da ake tsare da su a sansanoni daban-daban. To sai dai duk raye-rayen da SDF ke yi na a kwashe 'yan ƙasashen wajen a mayar da su ƙasashensu domin yi musu shari'a a gida da shiga kunnuwan da ake kira ba. Ƙasar Canada wadda ta bayar da gudunmuwar dakarunta a yakin da aka riƙe da ƙungiyar ta ISIS ya zuwa yanzu bata dawo da mayakan ISIS ɗin ko ɗaya zuwa gida ba illa mata kaɗan da yara, lamarin da shi ma sai da aka ta kai ruwa rana a kan shi sakamakon tsoron shigar da 'yan ta'adda a cikin ƙasar.
Abdulla. Kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da kamun ludayin gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin da ya cika kwanaki 100 akan karagan mulki. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja ya aika mana wannan rahoto inda ya fara tattaunawa da Malam Ibrahim Muhammad Gamawa da kuma Farfesa Usman Muhammad.
Wato an ga fa'idodi ta wajen bayyana me ake samu a gwamnati kuma nawa ake baddawa, sannan kuma an ga fa'idodi ta wajen canje sojojin da ake fata su yaki yan bindiga su yaki kuma Boko Haram. An ga wannan canji, sannan kuma an ga canji ta wajen bayyana sabbin ministoci wayanda yake sabani wanda suka yi shekara 8 ana ce mu wancan shugaba ya canja amma ki. Sannan kuma ta fuskacin matsaloli, an ga matsaloli na talauci don gusar da tallafin mai, wanda shi kuma bisa gaskiya janar Muhammad Buhari shi ne dana wannan tarko, kuma dole aka fada inda Tinubu bai janye tallafin nan ba, to tabbas yanzu ko kudin biyan albashi na federal da wanda za a ba jihohi ba za a samu ba, saboda haka an samu nasarori ko masu yawan gaske. Abinda kawai za mu ce masa yanzu maraba da kwana 100 na fata nan kuma a yi ƙara ƙaimi wajen tada komadan tattalin arziki, kudin da gwamnati ke samu ya amfani da su wajen talakawa domin raya su da kuma taimaka musu, sannan ta ɗaya gefen kuma talakan Najeriya ya kwana a gidansa idanunsa biyu a rufe ba tare da ya ji tsoron matafiya kuma su tafi lami lafiya su kuma koma gidajensu lafiya.
Profesa Usman Muhammad, bisa ga bayanan da Gamawa ya yi, kana ganin akwai alamar cewa za a ga haske a gwamnatin nan ta Bola Tinubu bayan waɗannan kwanaki 100 idan ka yi la'akari da koke-koken da wasu suka fara cewa wahalolin da aka sha hannun gwamnatinsa gar ma gwamnatin Buhari ta tashi?
Ilimin tattalin arziki da raya ƙasa dole sai an sha wahala, dole sai an zauna an sadaukar da kai, kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci. Misali, koyaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalar da ake sha, kuma ga irin kuɗin da aka tara, kuma ga abin da zai yi, kuma mun gani a ƙasa. Sai dai idan rijiya ta bada ruwa, guga ya kamata a ce ba zai hana ba, saboda akasarin gwamnonin nan da muke gani wasu fa ba su ma fara ba da tallafi na miliyan 50-50 da aka ba su ba, amma kaga wasu jihohin sun riga sun fito da wa'innan kudade, sun sai hatsi, sun sai abubuwa da yawa. Babu shakka yana da kyakkyawan niyya da wasu abubuwa da tsare-tsare da ya yi wanda zai yi tallafin nan.
Malam Muhammad Ibrahim Gamawa kenan da Farfesa Usman Muhammad, masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a tattaunawa da ne da su a Abuja. To ya masana sha'anin tattalin arziki suka ga kamun ludayin Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya a cikin kwanaki 100 da ya akan karagar mulki, shin an samu nasara? Akwai fatar za a samu alheri nan gaba ko kuwa wani hali ake ciki? Tambayar kenan da nema Malam Shabu Idris, mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki a Najeriya, inda yake cewa
kwanaki 100 duk ba su wuce kashi 6.5 ko kashi 7/100 ba a cikin kwanakin da zai yana wato mulki. Duk da haka nan, idan ka dubi matakan da aka ɗauka za ka ce ana gudu kusan ana susan duwawu. An wayi gari ya cire tallafin man fetur, farashin man fetur ya ƙara kuɗi, kusan za a ce ya yi gwabran zabo. Cinikayya da muke yi kudaden ƙasashen ƙetare, wato kamar dala da pound da sauran kudaden ƙasashen ƙetare, ya haɗa kan kasuwan, wato abinda muke kira a turanci official rate, da kuma ta yan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turanci. Waɗannan matakai da aka ɗauka sun kawo ma 'yan Najeriya matsaloli na fitan hankali.
'Yan Najeriya da dama suna fatan alkhairi cewa gaba tafi inda aka ciki. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A jiya Alhamis, Birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsere daga gidan yari bayan da ya ɓoye ƙarƙashin motar da ke kai abinci. an yi imanin Daniel Abed Khalifa ya arce daga gidan yarin mai matsakaicin tsaro da ke birnin London ne a ranar Laraba, inda ya fice daga cikin kitchen din da ake dafa abinci inda yake aiki, ya makale karkashin motar da ke kai abinci. Haji Alhamis ne ministan shari'ar Birtaniya Elias Shark ya shaida majalisar dokokin kasar cewa za a kamo Daniel Khalifa kuma zai fuskanci hukunci. Zuwa yanzu dai an baza kumar neman wanda ake zargin da ta'addanci mai shekaru 21 a duniya a ko ina a fadin kasar, da ya hada da tsaurara bincike a tashoshin jiragen ruwa da na sama. To sai dai har zuwa yammacin jiya Alhamis a Birtaniya, yan sanda sun ce ko doriyar Khalifa babu. Haɗaɗɗiyar daular Laraba ta sama da asibitin tafi da gidanka, tana kuma raba magunguna a Chadi domin tallafa a 'yan gudun hijira da suka arce ma laifuffukan keta haddin bil'adama da ake zargin ana aikata a makauciyar ƙasar Sudan. Haka zalika wani rahoton kwana-kwanan nan na mujallar Wall Street ya ce haɗaɗɗiyar daular Larabawan tana kuma sama da makamai ga ƙungiyar dakarun sa kai da ake zargi da aikata miyagun laifuffuka da dama, zargin da haɗaɗɗiyar daular Larabawan ta ƙaryata. Dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira suna ƙasar ta Chad ne bayan da suka arce daga irin aika-aikar da ake zargin tsagerar ƙabilar Laraba da ake kira Janjaweed da aikatawa. An samar da ƙungiyar dakarun katta kwana ta RSF da ke fada da sojoji a yakin basassar Sudan, kuma har yanzu tana da alaka da ƙungiyar ta Janjaweed da Muhammad Hamdan Dagalo da aka sani da Hamaiti ke jagoranta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. Barazanar barayin daji da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa a yankunan ƙananan hukumomin Ningi, Jama'are, Alkalere da Toro duk a jihar Bauchi na ƙara ta'azzara. Rahotanni sun nuna cewa 'yan fashin daji na kai hare-hare har a cikin kasuwanni da kuma wuraren ibada da rana tsaka. A saboda haka, gwamnan jihar Bala Abdulkadir Muhammad Ƙauren Bauchi ya nemi ɗauken rundunar sojojin saman Najeriya. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana.
Ga misali, a ɗaya daga cikin hare-haren da 'yan bindigan kankai da rana kata ya faru a ƙaramin hukumar Jama'are, inda 'yan bindigan suka sace wasu 'yan kasuwa sai da suka biya miliyoyin naira kafin 'yan bindigan suka sako su. Honorable Ino Musha shine shugaban ƙaramin hukumar Jama'are, ya yi ƙarin haske kan batun a hirata da shi.
To alhamdulillah, kamar yadda ka sani, Allah ya jarauce mu da irin wannan imtila'i wanda ba mu taɓa ganinsa a rayuwar mu ba, ba mu taɓa tsammatarsa ba. Sun zo sun ɗauki mutum ɗaya a wajen mu, wani babban ɗan kasuwa wanda ya je bayan kwana biyu suka sake shi, ya ba da kuɗi wajen naira miliyan 20. Bayan shi kuma sun je sun ɗauki wani ma a mashema, yara 'yan mata haka guda biyu, 'ya'yan wani tsohon ɗan majalisar mu, shi ma sai da aka ba da irin wannan kuɗi ɗin. To bayan wannan kuma akwai wanda suka ɗauka shi ma a ita so ni in yamuri ne, shi ma sai da ya ba su wajen miliyan 10.
Shin ko akwai wani yunkuri da aka yi don gano barayin dajin da suka kawo wannan hari? Sai Ino Musha ya ce,
bayan wannan ya faru kuma cikin ikon Allah, akwai inkuje wani mai taimakawa jami'an tsaro ne, dan uwan alƙaraƙan, yana yaki da su sosai. Sun fito wajen karfe 2 na dare zuwa 3 za su tafi wani ƙauye nan a ƙaramar hukumar Jama'are zuwa Dogon Jeji. Sun tabbata niyan za su ɗauko wani a wajen. Allah ya bashi nasara, suka yi gaba da shi da su, ya kuma gama da su a wannan wajen gaba ɗaya. Su biyar ne, ya an same su biyar da bindigogi da kuma arsashe masu yawa lalle a hannunsu. Kuma ya ɗebo su, ya kawo mana sunan ƙaramar hukumar Jama'ar, mun danka su a hannun jami'an tsaro, gawar su gaba ɗaya.
Idan muka leƙa ƙaramar hukumar Ningi, yankin da ke fuskantar hare-haren barayin dajin akai-akai da suke da mafaka a dajin Lamebura, kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Awal Musa Muhammad ya tabbatar cewa sun fatattaki 'yan bindigan, sun kashe na kashewa, wasu kuma sun gudu da raunukan bindiga a jikunansu. Da farko ya bayyana irin ta'asar da barayin dajin suka tafka.
Ina son ne amfani da wannan dama mu yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wata babban nasara akan 'yan fashin daji da suka gallabi dajin Bura a ƙaramin hukumar Ningi. Allah ya ba mu sa'a, musamman waɗanda suka shiga garin ƙauyen Kada suka kashe mutane bakwai. Allah ya ba mu nasara, mun kama waɗansu da suka shiga cikin wannan aika-aika suka kashe waɗannan mutane. Ɗaya daga cikin wanda aka kashe din ma mai gari ne, yana masallaci, suka shiga cikin masallacin suka fito da shi, suka matsa su tafi da shi. Yake tafiya suka ce masa za su harbe shi, kuma suka cika barazanar da suka yi masa din suka harbe shi. Mun kai samami dukkanin tsaunuka da suke zama da daba-daba da wajen guda uku zuwa hudu, mun fasata, mun ragargaje su, mun harbi na harba, wanda suka gudu sun gudu, wanda suka mutu sun mutu.
A dangane da irin barazanar 'yan bindigan ne ya sa gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi neman ɗaukin rundunar sojojin sama.
Mutane za su dinga ganin jirage suna yawo sama, su suke yi saboda a bada mutane tsaro, saboda barazana ta yi yawa na waɗannan 'yan ta'adda da suke tasowa, musamman ma a ƙananan hukumominmu na Toro da Ninge da Alƙaliri da Tafawa Ɓalewa. Saboda haka mun roƙi haɗin kai tsakaninmu da su, za a yi amfani da kimiyya don su samu su dinga taimaka mana wajen zaman lafiya.
Na kuma tuntuɓi Air Commodore Tijjani Babu Gamawa mai ritaya don sanin tasirin shigo da sojojin sama don yaƙar barayin daji.
Wannan abin da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir ya nema a wurin sojojin sama game da 'yan ta'adda wanda suka dami dazuzzuka da suka haɗa da Ningi da Subura da sauransu. Wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske, yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka kawo rundunar sojojin sama Bauchi domin su ci gaba da sa idanu a wannan yanki na arewa maso gabar.
Jama'a suna da kyakkyawar zato ga irin nasarorin da 'yan sanda suka cimma da kuma irin gudunmawar da mafarauta kan bayar a wannan fafutukar. Abdullahi Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To masu sauraro, kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraronmu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka ne sauraro. Albarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kowace shekara musamman ma da damina kasar Kamaru tana saka ruwa da madatsar ruwan lagdo da zimmar kare mummunar asara da ka iya biyo baya idan ba a yi hakan ba. Lamarin da ke jefa al'ummar Najeriya da zauna gaɓar teku da manyan rafukan ƙasar shiga yanayin fargici sakamakon irin ɓarnar da yake biyo baya na ambaliyar ruwa tun daga shekarar 2012. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta yi nazari a game da wannan lamari kuma ta haɗa mana rahoto a game da sakin ruwan madatsar lagdo a Bana. Mahukuntan Najeriya ne sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar lagdo da ke kasar Kamaru ya zo ne kimanin kwanaki 7 bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun buɗe madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a ƙurarren lokaci kuma akwai illoli tattare da yin hakan. Tun dai 'yan Najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da matakin da kasar Kamaru ta ɗauka. Akasari ke cewa ba kyautawa ƙasarsu ba, inda manomi daga jihar Bauchi ba ta Haruna Yakubu ya ce
gaskiya matsayin da ake yanzu mahukuntan Kamaru sun sake ruwa a dambinsu kuma su sun san zai illa wa makwabcinsu musamman Najeriya. To tabbatacce ba su kyauta mana ba kuma sun saba ka'idar makwabtaka da kuma dokansu nasu na ƙasansu da ya ba su daman su sanar da makwabcinsu kafin su sake madatsar ruwan. Yanzu shiri ne namu ɗaya da za mu yi mu kare kanmu musamman gonakinmu da dabbobinmu da famu hakan musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafi haka inda ruwa ake gudu da kuma ake sa zaton wannan ruwa da suka suke zai malala zuwa wurin. Ya zama wajibi wa gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda nashi sun fara, a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa.
Dr. Muhammad Goje shi ne shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Yobe kuma ya bayyana cewa
Gode a jihar Yobe bayanai ya nuna kuma experience zamu ya nuna cewa yawanci irin wannan madatsar ruwan an buɗe abin mu yake kawo illar ƙarshe kafin ruwan ya gangara ya ta cincadi. In an buɗe madatsar ruwan kada ya fara ne zai zagayo ta ranar hukumar kamar guda hudu hobbies da Yobe kuma ta nai da kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ta cincadi. Ko shi ma haka bayan buɗe wannan madatsar ruwan yana sa su ruwan Talawa da Maijigawa na Gombe da sauran duk za su kara shiga su ma zai ga sun buɗe kuma ya taho ta wurinmu ya illa wayannan ranar hukumar. So shi yasa mai girma gwamna da aka ba ta wannan wasiƙan yake to duk da ma an masa bayanai na yin mai tafari yake yanzu ya kamata a kara tashiwa duk wayannan garuruwa zagaya a fatakar da kansu wanda za a tara su a tara su ko da ne da hukuma ne su koma masu gungiyoyin da ya fi amfani. Amma abin tausayi shi ne yawanci inda muka ga illan zai zo mutane sun riga sun yi noma don ba girbi aka yi ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kawai kara shafan gonakinsu a kara shiga cikin wani matsalolin fari wanda ba su muke fata ba. Kama yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke can ko da fita ɓaci za su ba mu wannan makarantun mu haje mutane a wurin kuma mun nan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu don ko ta ɓaci a tallafa wa mutane.
Bangare kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce
wannan buɗe madatsar ruwan lagdo ake da Cameroon wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba. Na ɗaya dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauki nan cikin garuruwan nan jihohin da ruwan ne yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi. So ya kamata a ce waɗannan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwalkwalan na ruwan da zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun gittu ta cikin gari. Na biyu kuma can a yi shi da ba Benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin Najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda koda an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwan da Najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan da zai zo. So amma wannan sai ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin shi amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta dauki al'amuran cikin cikin hannuwanta ya zama ta ji ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da suke zama kusa ko baki bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da suna yadda za a yi aga an canza musu waje
duk kokarin ci ta bakin ofishin jakadancin Kamaru a Najeriya na ziyara da kuma aika wasika akan matakin da mahukuntan kasar suka dauka yayin hada wannan rahoton da ya ci tada sanin yanayi wani al'amari ne da kowa yake ji a jika a yanzu a duk faɗin duniya ko me yake haddasa wannan yanayi Professor Adamu Idris Tanko shugaban jami'ar Baba Ahmad take Kano yayi wa abokiyar aiki Baraka Bashir ƙarin haske a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi da kuma wasu abubuwan da ke haifar da shi
kamar yadda kusan akodiyo shi ake maganar sauyin yanayi abu ne yadda muke ganin canje-canje na yanayin duniya gaba ɗaya na yanayin da ke saba ji da wannan cewa an samu canji misali a ce mun saba ganin watannin rani wata kaza a ce an samu ko rani ya tsawaita ko kuma ya takaita ko kuma a yanayi ne na zafi da sanyi a ga watannin zafi sun karu ko kuma watannin zafi sun ragu kaga batu ne na sauyin yanayi wannan shine abin da ake tawo magana akai na batun yanayi ko babu abin da zai ke bayani akai irin sauyin yanayi na zafi da na sanyi da ko kuma ruwa da rashin ruwa waɗanda su ne yawanci abin da ake magana akai
shin kagaggen abu ne kuma me yake haddasa shi a duniya da ma'aikata
to idan aka yi zancen gaskiyar al'amari a batun sauyin yanayi abu ne da yake a bayyane domin abu ne da kusan a yanzu kusan kowa yana ji a jikinsa batun zafi da sanyi mun san da iyaka watanni nawa muke samun misali watannin zafi amma yanzu sai ka ga abin ya yadda da muka muka samu samu ko kuma misali mu kaman mu a nan Kano watanni nawa ake samu na damuna sai kin ga watannin da kila yanzu sun takaita
mu sauraro anan zamu dakata a cikin shirin a yau sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai raya mu yanzu a madadin Professor Adamu Idris Tanko da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma dokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Halima Abdulrauf da Baraka Bashir sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu take mana fatar alkhairi
Madalla a gaida Aisha Mu'azu to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
A wani gagarumin aikin soji tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na sake gyara zaman wasu dakaranta da kayayyakin aiki a Nijar, za kuma ta rage adadi kaɗan daga cikin ma'aikatanta da ayyukansu ba su zama na dole ba a yanayin kyakkyawar kulawa kamar yadda jami'an Amurka suka shaida a kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Alhamis. Jami'in wanda ya magana ya kuma nema a saka ya sunansa ya ƙi ya bayyana ko ma'aikata nawa ne za su fice daga ƙasar da ko nawa ne za a canza wuri a cikin Niger din daga sansanin sojin sama na 101 da ke yamai babban birnin ƙasar zuwa sansanin sojin sama na 201 da ke birnin Agadez. Dakarun Siriya da Kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo ƙarshen wani aikin da suka shafa mako guda suna yi domin kawo ƙarshen wani bore na wata ƙungiyar cikin gida mai alaƙa da Kurdawan. Duk da dai masana sun ce har yanzu ƙungiyar mai samun goyon bayan Amurka na fuskantar manyan ƙalubale a yankin mai rinjayen Larabawa. Dakarun SDF na Siriya sun faɗa a ranar Laraba cewa sun kammala ayyukan sojinsu a yankin gabashin Deir al-Zor yayin da suke ci gaba da wani aikin ba sassautawa a wani gari da ke yankin. Mai fama da rashin zaman lafiya. Ya zuwa yanzu ƙasar Canada ba ta nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan ƙasarta da har yanzu ke tsare tare da tsaffin mayakan ISIS a gidajen yarin Kurdawa da ke Siriya. Har yanzu ƙungiyar dakarun ta SDF da Kurdawa ke jagoranta na riƙe da mambobin ƙungiyar masu tsauraran ra'ayin Islama a gidajen kurkukunta da ke cikin hamada da suka hada da 'yan ƙasashen waje da aka ƙesa yawan su ya kai 2000. A jiya Alhamis Birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsire daga gidan yari bayan da ya ɓoye ƙarƙashin motar da ke kai abinci. An yi imanin Daniel Abdul Khalifa ya arce daga gidan yarin mai matsakaicin tsaro da ke birnin London ne a ranar Laraba inda ya fice daga kicin inda ake dafa abinci inda yake aiki ya makale a ƙarƙashin motar da ke kai abinci. Haɗaɗɗiyar daular Laraba ta sama da asibitin tafi da gidanka tana kuma raba magunguna a Chadi domin tallafawa 'yan gudun hijira da suka arce laifuffukan keta haƙƙin bil'adama da ake zargin ana aikatawa a makwabciyar ƙasar Sudan. Haka zalika wani rahoton kwanan nan na mujallar Wall Street ya ce haɗaɗɗiyar daular Laraba tana kuma samar da makamai ga ƙungiyar dakarun sa kai da ake zargi da aikata miyagun laifuffuka da dama, zargin da haɗaɗɗiyar daular Larabawan ta ƙaryata.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana. Za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.